Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya, za ku ji shirin Karamin Sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. A ganawarsa ta farko da wani shugaban wata ƙasa tun daga lokacin da ya kama ragan mulki a nan Amurka, shugaba Donald Trump ya yi bayani na musamman a kan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin Amurka da Birtaniya, wanda ita ma baƙwar tasa Prime Minister Birtaniya Theresa May ta amince da dukkan bayanan da shugaban na Amurka ya yi a yayin ganawar tasu, musamman a kan batun inda ra'ayinsu ya zo ɗaya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullum na zamantakewa. Sai dai kuma mai ta faɗa ƙarar cewa sabon shugaban na Amurka fa ya ce yana goyon bayan ƙungiyar nan ta tsaro ta NATO 100%. Idan dai ba a manta ba, 'yan kwanakin da suka gabata ne shugaba Trump ya bayyana ƙungiyar tsaron ta NATO da cewa ta zama tsohuwa, kuma akwai buƙatar sauran 'ya'yan ƙungiyar su yi matu wajen biyan kuɗin su na ƙungiya. Ba shakka wannan kalami na kiran ƙungiyar tsohuwa ya haifar da cece-kuce a cikin ƙasashen yammacin Turai. A wajen taron manema labarai da shugabannin suka yi jiya sa'ilin da baƙwar tasa ta ziyarce shi, shugaba Trump ya ce yana matuƙar ƙaunar ƙasar Birtaniya, musamman ma da yake mahaifiyarsa 'yar yankin Scotland ce. An jiyo shugaba Trump na cewa yau mun ƙara sabunta kyakkyawan dangantakarmu da ƙasar Birtaniya, musamman akan abubuwan da suka shafi aikin soja, tattalin arziki, al'adu da kuma demokradiyya. Don haka muna ƙara jaddada goyon bayanmu domin ganin wannan dangantaka ta ɗore tare da ƙara ƙarfi. Don haka Amurka da Birtaniya za su ci gaba da kasancewa a tsawon farko domin ganin sun ci gaba da zamantowa ƙasashe da ke kula da walwala da bin doka da oda. Ya ci gaba da cewa wannan ne yasa Amurka take mutunta ɗaucin ƙasar ta Birtaniya da mutanenta lokacin da ta nemi ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. Shugaban Amurka yanzu haka ya sa wa dokoki biyu na musamman hannu akan inganta matakan tsaro a nan Amurka. Shugaba Trump ya sa wa waɗannan dokoki hannu ne jiya a ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon House, sa'ilin da ake bikin rantsar da sabon sakataren tsaron Amurka James Mattis. Sa'ilin da yake sa hannu a waɗannan dokokin, shugaba Trump ya ce ya yi hakan ne domin ƙara marawa sojojin Amurka baya. Ya ce gaskiya na yi hakan ne domin na ƙara gina ɓangaren ayyukan soji namu na Amurka, tare da samar da wani sabon tsari na musamman da zai haɗa da samar da jiragen ruwa na soja da hanyar samar da kayayyakin aiki ga jami'anmu da suke cikin kayan sarki, kuma na mai alfahari da yin haka. Sai kuma wata doka ta biyu ita ko mai taken kare ƙasarmu daga shigowar 'yan ta'adda cikin Amurka. An samar da ita ce da zumar aiwatar da tsatsauran matakan da za su hana masu tsatsauran ra'ayin addini shigowa cikin Amurka. Sai dai fadar White House ba ta yi saurin fidda wannan dokar ba ga bainar jama'a, musamman ga manema labarai. Sai dai kuma wasu kafofin yaɗa labaran sun samu damar mallakan wannan waɗanda aka fara rubutawa amma ba a samu hannu ba, kuma sun same su ne tun a farkon wannan satin. Ita wannan dokar dai ana sa ran ta dakatar da harkokin ɗaukacin sansanonin 'yan gudun hijira da ke tufaɗin Amurka har na tsawon watanni 4, yayin da za a gudanar da bincike na musamman akan waɗanda za su iya kasancewa 'yan gudun hijira da za su shigo Amurka. Ita dai wannan dokar ana sa ran ta hana 'yan gudun hijira ƙasar Siriya musamman shigowa Amurka har ila yau, har na illa masha Allahu, domin har sai lokacin da shugaba ya cewa ba su ci gaba da zamewa barazana ga Amurka da Amurkawa. Yanzu haka dai ba wata takardar izinin shigowa ƙasar Amurka da za a bayar na tsawon kwanaki 30, musamman ga ƙasashen nan da suka hada da Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Siriya da kuma Yemen. Wakilin wannan gidan rediyon ya ruwaito cewa jiya Juma'a sama da mutane 100 ne suka nuna ƙyamarsu game da wannan dokar ta musamman na 'yan gudun hijira, kuma waɗannan mutane sun gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin gwamnatin tarayya da ke birnin New York da ma'aikatar harkokin cikin gida har ma da ofishin binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI. Jami'an tsaron gaban tekun ƙasar Italiya sun ce sun samu nasarar ceto akalla ɗan gudun hijira su dubu daga cikin wani jirgin ruwa da yake ya huje a cikin tekun Bahar Maliya ko kuma Mediterranean a jiya Juma'a, sai dai kuma duk da haka an samu mutum guda da ya mutu. Jami'an suka ce sun samu ‘yan gudun hijira ne a cikin jiragen ruwa daban-daban har guda tara, suka ce shida daga cikinsu waɗanda ake cikewa da iska ne, kana ukun na katako ne, kuma an kwashe tsawon ranar jiya Juma'a ce ana ceton waɗannan bayan Allah. Suka ce a lokacin da suke wannan aiki ne suka samu gawar mutum guda a cikin ɗaya daga cikin jiragen. Jami'an suka ce tuni aka kwashe su daga cikin jirgin da ya huje aka kai su ganga, sai dai ba su ba da bayanin ko ‘yan wasu ƙasa ko ƙasashe ba ne. Sai dai sautari ‘yan gudun hijira da ke tsallake tekun ta ƙasar Libya galibi ‘yan Afirka ne ko kuma ƙasashen gabas da tsakiya, waɗanda sautari mutane ne da ke fasakorin jama’a suke biyansu domin su tsallaka da su kan wannan tekun. Aƙalla sama da ‘yan gudun hijira 180,000 ne suka isa ƙasar Italiya a cikin shekarar ta gabata, abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ce kusan mutane 5,000 ne suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin tsallake tekun na Bahar Maliya ko kuma na Mediterranean. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna ta wayan tarho da shugaban ƙasar Mexico Enrique Peña Nieto. Tattaunawa da shugaba Trump ya ce na abokantaka ne ƙwarai da gaske. An yi wannan tattaunawa ce kwana ɗaya bayan da shugaban Mexico ya soke ziyarar da ya niyyar kawowa nan Washington DC. Shugaba Trump ya ce sun kwashe tsawon sa'a guda suna tattaunawa da shugaban ƙasar ta Mexico a jiya Juma'a. Ya ce kuma sun cimma matsaya akan cewa za su ci gaba da kulle kyakkyawan dangantaka wanda kowane daga cikinsu ba zai cutu ba a wannan ƙawancen.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
A sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan nasarorin da aka samu a shekarar 2016 da ta gabata wajen yaƙi da cutar shan inna wato polio a jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa kuma yake da matukar illa ga yara ƙanana har ya zuwa girmansu da kuma yanda za a iya kare yaran da kamuwa da irin waɗannan cututtukan. Shi ma rahotonmu na uku zai mana magana ne akan samar da wani asibiti a jihar Niger wanda zai rika kula da kiwon lafiyar yara da kuma mata masu juna biyu. Rahotonmu na hudu zai magana ne akan karrama ‘yan aikin sa-kai waɗanda suka yi aiki ba ji ba gani domin wayar da kan al’umma su san mahimmancin yi wa yara ƙanana rigakafi. Bisa irin waɗannan gagarumin aiki da suka yi, ya sanya asusun tallafawa lafiyar yara ƙanana na duniya wato UNICEF ya karrama su a jihar Bauchi. Baga waɗannan rahotannin akwai mu dauke da fadakarwa akan muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da wata jami'ar kiwon lafiya ta gabatar a laccen da ta yi wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da kuma haɗin gwiwa da hukumar raya kasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya da ke headquarter jihar Nasarawa sai a biyo mu sannu akan hankali domin jin cikakken shirin
ma da lagai da Mamman Nasir
ko babillah tannin bini ne ko babillah tannin dadi ne da tsohon keke malikin su
ma da gen abalairo
ko babillah tannin duniyan na ko na dawa zuwa kan birni duba ban keke ikon su
ma da gen abalairo
bale kuma yan filanen niyar
ma da gen abalairo
kariya ya laka ka tsala zani wuli
Hukumomi a jihar Jigawa sun ce sun sami gagarumin nasara a shekarar da ta gabata wato shekarar 2016 wajen yaƙi da cutar shan inna wato polio. Wakiliyarmu a jihar Jigawa Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto.
To ko waɗanne irin nasarori ne? Dr. Samba Burnun Kudu, babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar cewa yayi.
Wannan shekara ta 2016 mun yi zagayen gangamin rigakafin shan inna wajen sau goma a wannan shekara kawai. Kuma muna alfaharin mu faɗa cewa jihar Jigawa ta shiga shekara ta 5 babu ƙwayar cutar shan inna da ta bulla a wani bangare na wannan jiha. Kuma wannan duk yana nuna cewa wannan gangami da muke na rigakafi yana cin nasara kuma muna ƙara yaba al'ummar jihar Jigawa da suke ƙara ba mu haɗin kai kuma kamar yadda na taba faɗa idan da dan ta jihar Jigawa ne da yanzu Najeriya an cire ta har ma an manta tana cikin kasashen da suke da wannan cuta ta shan inna.
Wannan ƙwarin gwiwa zaka ƙara bawa al'ummar jihar Jigawa na ganin cewar shekarar nan fa ta 2017 ake da alƙawarin kakkabe cutar baki ɗayanta daga ma Najeriya.
Kamar yadda kullum muke faɗa muna roƙon iyaye da kuma masu kula da yara a gaban su da wannan gangami da ake yi dan su ake yi dan kuma yaran su. Babu wata hukuma da za ta tsaya ta zuba ido ta bar yaranta su rika nakasa ko su rasa ransu akan wasu cututtuka da za a iya karewa. Saboda haka muna roƙon al'umma su ƙara ba mu haɗin kai duk lokacin da aka zo yin wannan gangami su fito su karbi wannan sinadari na rigakafi na cutar polio da kuma ma sauran sinadarai na rigakafi na yau da kullum. A shekara ta 2017 tana bullowa kuma kamar yadda jadawalin gangamin ya fito muna da shi a yanzu haka za mu yi kaman zagaye guda 8. Matsalar da Najeriya ta samu shine an dan samu ci baya saboda matsala da aka samu a jihar Borno wanda an samu kamar yara wajen guda 4 sun samu nakasa da wannan cuta ta shan inna. Saboda haka a yanzu haka Najeriya a cikin shekara ta 2017 ma ba za ta samu takaddar cirewa daga wannan kasashe masu wannan ciwo ba saboda matsalar jihar Borno. Kowa ya sani kuma an samu matsala ne ta tsaro amma mu a jihar Jigawa saboda jiha ce da take kusa da waɗannan jihohi kuma muna da mutanen da suke yawan shigo mana daga wannan shi yasa ba za mu yi kasa a gwiwa ba. Kullum muke kira ga mutane in an zo wannan gangami su fito su ba mu haɗin kai saboda babu wani uba ko uwa da za ta so ɗanta ya nakasa akan wannan cuta ta shan inna wanda kuma ana iya rigakafinta.
Dr. Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya na matakin farko a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Cututtuka da dama ne ke addaban yara ƙanana musamman a irin wannan lokaci na sanyi da tsananin iska mai dauke da ƙura. Wakilinmu na muradin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani ya haɗa mana rahoto.
La'akari da tsananin sanyi na abinda ke afkuwar cutar hangum mai sankare makamakan ƙananan yara kuma cuta ce mai illa da wani yaro ke iya saka mu wani ita idan kuma ta ta'azzara in jikin likitoci ya zuwa girma takan hana mutum ya aifu. Haka yin sajin ta bakin Madam Bashir Sakina ta sashen wayar da kai a likita Sabon Gari inda ta mana fashin bakin ko me ke cutar hangun dake haddabar kananan yara.
Wannan cuta ita ce ake ce ma cutar hangun.
Ita cutar hangun me yake jawo ta?
To ita ga lokaci yanayin sanyi da yake kuma hallo ga iska da yawa. Ita kuma kwayoyin cutar da suke haddasa abin cutar hangum a cikin iska suke kenan dole ne ga iska ga sanyi abu biyu suka gamu kenan shike sawa dandanan yaro in ya abin akai katari yana da raunin jiki ko abin nan shikenan sai abin in iske shaki iska nan sai wannan da kwayoyin cutar nan a ciki sai kamu da shi
kenan cutar hangum wani na iya samu wani ita
eh wani na ai sama wani ita shi yasa ne ma ake cewa in yaron ka yana zuwa lakol ya kamu da cutar hangum ka rike shi a gida ya yan kwanaki har ya samu sauki tukuna a maido shi lakol dan kai ya je sauran yara su samu
kinan da gaske tana da babban illa
a illa tana da illa tunda ita cutar hangum akwai wani fannin na dan sankarau ma da take iya haddasawa in tai kamari kuma hallo in tai kamari tana iya daga baya yaro ya zama kurma kuma ga iya maza inda take da lahani tana iya mutun sai a kan girman shi a ga shuru aihuwa ta mishi wuya kenan aiko kaga akwai illa eh
kenan madan tana da magani cutar hangun
to maganin ta dai in ta kama yaro aka kawo shi likitoci suna cewa a bar yaro ayi zanka kwanta ya huta bancin hutu da suke cewa yaro yayi kuma in abin da yake in ciwon kan ne ya matsa mishi suna rubuta mishi maganin da zai sa ciwon kan ya samu saukin shi in masassarar ke ta matsa mishi sai a rubuta abin da zai karya zahin masassarar
kenan ba ta rasa matakan rigakafi ko
to matakin rigakafi da ake yanzu shine shaushawa shi yasa ne ake son uwaye su yi kokari diyansu da su cika musu shaushawa duk shaushawar da aka ce za a ma yaro kaka ce a'a na kawo shi kullu ana yau mishi allura kullu ana yau mishi allura dan dai a kare shi ne
madam Bashir Sakina kenan tawayar da kan al'umma a likita kofa 17 dake birnin Maradi Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
gaida Shaibu Mani daga Maradin jamhuriyar Niger domin inganta kiwon lafiyar yara kanana da mata masu juna biyu karamar hukumar Tafa dake jihar Niger ta samu gina wani katafaren asibiti domin kulawa da lafiyar yaran in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari
a wani mataki na kokarin shawo kan matsalar mutuwar mata masu juna biyu da kuma yara kanana a karamar hukumar Tafa dake cikin jihar Niger Nigeria dan majalisar wakilan Nigeria Honorable Abubakar Lado Sulaja ya gina sabon asibitin kula da mata masu juna biyu da kuma yara kanana asibitin dai mai dauke da gadajen marasa lafiya kimanin 60 an gina shi ne a kauyen babbar Tunga akwai kuma garuruwa sama da 20 da za su rika amfani da wannan asibiti dan majalisar Abubakar Lado Sulaja dai yayi karin bayani akan dalilin gina wannan asibiti
to babba abin da jawo ra'ayina shine ganin yadda mata da kananan yara suke shan wahala a wannan gari na babban Tunga lokacin da nake campaign sun kuka kware da gaske akan cewa mace idan tana da ciki kafin a kaita asibiti da sauransu ana samu akasi har rayuwar salwanta da kuma yara kanana suna fama da rashin lafiya babu ingantaccen asibiti inda za a kula da lafiyarsu shi yasa muka hubasa muka ga cewa muka gina wannan asibiti domin amfanin jama'a al'umma baki daya
kamar za ka yi mana bayani adadin kuɗin da ka kashe wajen gina wannan
to gaskiya ba za mu iya faɗa ya adadin kuɗin muka kashe ba amma ga ganin ka da gani ka san cewa an kashe a miliyoyin kuɗi ba kaɗan ba saboda akwai ward manya ka gani kusan guda 6 da gadaje ko wani ɗaki ɗaya da gadaje kusan 8 wasu ma suna da tafudara wasu 10 saboda haka na an kashe kuɗi kwarai da gaske
daga bisani naji ta bakin wasu mata da ke zaune a wannan ƙauye na babbar Tunga
sunana Lucy Temako daga nan babban Tunga gaskiya da gaskiya mun ji dadi kware da gaskiya yayin da muka ga haka ana gina wani sabon asibiti muka ce kai wannan abun zai yi kyau zai kuma zai kara garin yayi mu samu zaman lafiya mu samu lafiyan jiki a kowane lokaci
sunana Binta Bala adresi na ina babban Tunga a gaskiya ba abun da zamu ce sai dai godiya yanda aka mana asibitin nan mun yi farin ciki da murna ba musamman me zamu iya fada ba sai godiya
kafin wannan akwai wani asibiti mai kamancin wannan anan kusa
kai gaskiya babu tun sai mun tura sabon huse ko sileja.
Gwamnatin jihar Niger ta sha alwashin kula da wannan asibiti ta hanyar sanya magani da kuma samar da ma'aikata a asibitin kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana a lokacin bikin bude wannan asibiti.
Saboda duk wanda ya asibiti haka ladan dake ciki ma wanda taimako al'umma ba kadan bane. Za mu ci gaba daga jiha duk dan majalisa ko na jiha ko na kasa da ya nuna irin wannan kwazo irin na Honorable Lado za mu taimaka. Yayi aka kokarin shi mun fahimci akwai kanin abuwa su rage wannan kuma insha Allah daga nan jiha za mu taimaka a karsa su.
Ko baya ga gina wannan asibiti dai dan majalisa Abubakar Lado ya dauki nauyin tura wasu matasan yankin sa a kasashen India da kuma Masar domin koyo karatun likita. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Bauchin Yakubu, asusun kula da lafiyar yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ta karrama waɗansu ƴan sa kai da suke faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara rigakafi. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto.
Bikin an gudanar da shi ne a zauren wasanni na multipurpose. Asusun UNICEF ya yaba da kokarin wayar da kan mata zuwa asibiti akai-akai. Dr. Abdullahi Kaikai shine shugaban UNICEF shiyar Bauchi.
Because of your vigilance and your hard work.
A cikin bayanin sa yace an samu kashi 40 cikin 100 na zuwan yara da mata asibitoci da lura da ingancin lafiya su an kuma samu karuwan allurar rigakafi kimanin kashi 50 da cikin 100 duk da ana samun turjiya a wasu wajajen. Dr. Abdullahi Kaikai kenan shugaban UNICEF shiyar jihar Bauchi. Hajiya Rahina Aliyu jami'ar wayar da kai jama'a a hukumar inganta lafiya a matakin farko ita ma ta yaba da yanda mata suka fito domin ganin bayan cututtukan dake addabar mata.
Muhimmanci aiwa a asibiti muhimmancin tsabtaccen muhallin su saboda haka kun ga ai wannan rana babban rana ce.
Hajiya Rahina Aliyu Tilda kenan jami'ar wayar da kai a hukumar inganta lafiya a matakin farko na zanta da matan da aka karrama su kamar haka.
Sunana Aminatu Abdulmumin ne, ina aiki ne a dan Amar B. Alhamdulillah wani guri mu samu turjiya, wani guri mu samu ba matsala, amma cikin rahmar Allah da yake mu muna karkashin kungiya ce ta addini da fanwan muna dan iya kokarin mu wajen fadakarwa gurgurdan iko cewa nuna musu ita rigakafi dai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi duk abin da kaga an kawo ba dan a cutar da kai bane don dai a tafiyar da rayuwarka yanda rayuwa take tafiya ne.
Daga dutsen tanshi sunana Hawa Muhammad, aiki mun sa kai dumutan mai ki ɗan uwanmu mata wanda ba su yi makaranta ba, ba su fita da nesa ba, don su iya lura da ƴaƴansu, don su iya lura da jikinsu da kuma gidajensu.
Wasu mata da aka karrama kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Yanzu kuma lokaci ne da zan bar ku da abokiyar aikina Zainab Babaji, wacce za ta gabatar mana da jami'a da ta yi wa taron mata jawabi akan muhimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon Muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya headquarter jihar Nasarawa.
Za mu kira ita Hajiya Hauwa Abubakar Kaura wanda za ta yi mana jawabi akan muhimmancin zuwa asibiti musamman ga mata masu.
Assalamu alaikum jama'a. Mai girma shugabanmu mai kula da kananan asibitoci na jihar Nasarawa, shugaban karamar hukumar lafiya, baki da suka zo daga Muryar Amerika, daraktoci namu na lafiya local government, matanmu masu girma masu daraja, ina muku maraba da zuwa. Yau na lura kamar maganan duka na mata ne. Idan mun lura za mu san cewa mata mu ne a tsakiya, domin mu ne muna tattare da hatsari. Hatsarin nan idan muna dauke da ciki har mu haihu muna cikin hatsari ne. Me yasa abokanan aiki na sun yi muku magana akan maganan cizon sauro ko akan maganan rigakafi? Ke ne cikin nan ke kika haifi ɗayan kuma da zaki kawo shi rigakafi ko ba haka ba? Saboda haka yana da amfani mu zo awon ciki a asibiti. Kananan asibitoci suna da yawa cikin ƙasar lafiyar nan. Mu zo awon ciki idan mace ta farka ta gabata ganin al'adan ta zo asibiti domin al'ada kan iya daukewa saboda wasu dalilai ba sai ciki ba sai kin zo asibiti za a tabbatar miki cewa wannan ciki ne idan kuma mun tabbata kina da cikin akwai abubuwa da dama da muna yi a cikin asibiti a kullum kamar yadda ina magana da ku anan mukan fadakarwa mata cewa ko yaushe idan kina da damuwa ko baki da damuwa idan akwai abin da ya daure miki kai mu muna zaman ku ne ku zo mana da shi idan kin zo asibiti za mu miki awo awon da muna yi nan muka iya san zama kwanciyar yaron ki muka iya san lafiyar yaron ki muka iya san lafiyar ki domin muna gwadan jini muna daure muku hannu saboda mu duba ko kina da hawan jini idan kina da hawan jini abu ne wanda zai zama damuwa da ke da yaron da kina dauke da shi har kuma lokacin da zaki haihuwa kan iya samu damuwa ko a rasa da ko a rasa uwa idan jini ya haura da yawa haka zalika mukan yi gwaje-gwaje na ciwon malaria kamar yadda dan uwana ya gaya muku mukan yi gwaji idan mun gane kina da malaria mukan bada magunguna wannan magungunan muna bada shi lokacin da ciki yana da wata biyar lokacin da kin fara jin motsi shine muke bada maganin bayan wata daya muna sake bada shi kuma muka mata cewa a sha maganin a gaban mu saboda muna so idan kin tashi haihuwa ki zama kina cikin farin ciki ko ma masu kan haihuwa kuma cikin farin ciki domin idan kin samu ciwon malaria kina da ciki zaki rasa jini malaria sauran da yake kawo malaria yana shan jini ne idan ba ki da jini isasshe a jiki lokacin haihuwa ba ki zama cikin damuwa zaki samu anemia lokacin cikin dan da kike dauke da shi ba zai samu abincin da ya kamata ba zaki zo ki haifi yaro gangani ko kuma ma ki ragon kaya to menene amfanin shi asibitocin duka wani ya fita daga gidan shi bai fita biyan minti goma ba zai shiga karamin asibiti ko ba haka ba kuma ba ma wani caji da zai zama damuwa mun yi caji kati ne na ce na saboda shi ne zamu sake taimakawa wurin gyara asibiti ko ba shi ne ba saboda haka mata domin Allah domin Annabi waye idan ba ku waye ba mu ne muna cikin damuwa a koyaushe kina da ciki ki zo asibiti kawai domin idan kina da ciki akwai damuwoyi kala-kala wanda zaki tunci kanki a ciki wani lokaci zaki farka kawai kina kina zubar da jini wani lokacin ruwa yana zuba ki da magani ba ki san me zaki ba to abin da ya kamata zaki zo asibiti domin asibiti zan iya san menene ya kawo wannan ruwan menene kuma ya kawo wannan jinin wanda ya gagare mu samu tura ki babban asibiti domin a wurin akwai likitoci akwai kuma kayan aiki wanda ya fi ƙarfin namu in an kula da ke lokacin haihuwa sai ki haifi ɗanki ki rike shi kina dariya.
Hajiya Hauwa Abubakar Ƙaura kenan jami'ar kiwon lafiya a ƙaramar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To labaran a takaice, an tabbatar da mutuwar magajin gari a Somalia, magajin garin Kulbiyo, garin da ke bakin iyakan kasar da Kenya, kuma an kashe wannan taliki ne sakamakon wani munin harin da 'yan kungiyar Al-Shabab suka kai. Kamar yadda jami'an soja da kuma mazauna wannan gari suka tabbatar, an kashe Muhammad Tuhari Nur ne a cikin sansanin sojan kasar Kenya lokacin da 'yan kungiyar Al-Shabab suka yi kukan kura suka afkawa wannan sansani da safiyar jiya Juma'a. Mazauna wannan wuri da ma jami'an soja su ne suka shaida wa wakilin wannan gidan rediyo cewa Nur shi da wasu mutane biyu fararen hula su ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan hari, kana wasu mutane biyu su ma sun samu rauni daban-daban. A ganawarsa ta farko da wani shugaban ƙasa tun daga lokacin da ya kama ragan mulki, shugaban Amurka Donald Trump ya yi bayani na musamman akan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin Amurka da Birtaniya, wanda ita ma bakuwar tasa Prime Minister Birtaniya Theresa May ta amince da dukkan bayanan da shugaban na Amurka ya yi a yayin ganawar tasu, musamman akan batun da ya shafi ra'ayinsu da ya zo daya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullun da zamantakewa. Sai dai mai ta faɗa ƙarar cewa sabon shugaban fa ya ce yana goyon bayan matakan wato kungiyar nan ta tsaro.
Asali idan Allah ya ce za ku ji wasu daga cikin